Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 26 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya, inda hukumomi ke gwagwarmayar kawo ƙarshen ɓalle wurare da kwasar ganima da wasu ke yi. Haka kuma ana sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta tabbatar da mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin mai shari'a a Kotun Kolin Amurka a wata kuri'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau Litinin. Sannan kuma da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin.
Dokanin labaran kenan. Ganin yadda aka tafka asarar rayuka da barna a zanga-zangar SARS. Wasu dattawa sun fara cewa
gwamnatocinmu su himmatu da wayan da kai a kada barnar ta barke yanda ba za a iya da ita ba.
Me yasa matasa ke ta shiga takarar zaben jamhuriyar Niger mai gabatowa?
Kowane dan kasa yana da inci ya yi takara, wannan incin iya ba mu hali.
Za kuma ji irin kiraye-kirayen zaman lafiya da sarakunan kasar Ibo suka shiga yi. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya, inda hukumomi ke gwagwarmayar kawo ƙarshen sace-sace da ɓalle wurare da kwasar ganima da wasu ke yi bayan zanga-zanga da aka kwashe makonni biyu ana yi a ƙasar ta tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Shugaban na Najeriya ya ƙara da cewa yana goyon bayan a bi tsarin binciken shari'a a Lagos don bi wa masu zanga-zangar lumana da suka san rayukansu, haƙƙinsu da jami'an tsaro da aka kashe da kuma waɗanda suka yi asarar dukiyarsu a lokutan tashin hankalin, a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar. Ya kuma yi kira ga mutane a duk faɗin ƙasar da su ci gaba da zama lafiya da zama 'yan uwan juna, a cewar sanarwar. Mummunan farmakin da aka kai kan masu zanga-zangar lumana a Lagos a makon da ya gabata, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12, a cewar ƙungiyar kare haƙƙoƙin jama'a ta Amnesty International, ya janyo suka sosai a ƙasar da ma ƙasashen duniya. An kuma caccaki shugaba Buhari sosai saboda ƙin magana bayan tashin hankalin. Ana sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta tabbatar da mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin mai shari'a a Kotun Kolin Amurka a wata kuri'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau Litinin. Idan aka tabbatar da ita, Barrett za ta zama mai shari'a ta uku a Kotun Kolin mai alƙali 9 da shugaban Donald Trump ya naɗa. Binda kuma yasa aka samu masu ra'ayin mazan jiya uku cikin alƙali 9. 'Yan Republican dai ke da rinjaye da kujeru 53, yayin da 'yan Democrat ke da kujeru 47 a Majalisar Dattawa. Kuma Senator Susan Collins ita ce kaɗai 'yan Republican da ta nuna alamun ba za ta kaɗa kuri'ar goyon bayan naɗin Barrett ba, saboda yadda lokacin ya yi kusa da zaben shugaban ƙasa da ke tafe mako mai zuwa. 'Yan jam'iyyar Democrat sun nuna adawa da naɗin Barrett saboda ba su amince da cancantar ta ba, da kuma tsarin cike gurbin kujerar marigayi mai shari'a Justice Ruth Bader Ginsburg da aka bi cikin sauri. Da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin. Har ila yau ta kasa kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe makonni huɗu ana yi kan yankin da ake taƙaddama a kansa. Armenia da Azerbaijan sun zargi juna da saɓa yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka ƙulla jim kaɗan bayan ta fara aiki da ƙarfe 8 na safe agogon GMT. Ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan ta faɗa wata sanarwa cewa sojojin Armenia sun yi ɓarin wuta a wasu ƙauyuka da ke yankunan Terta da Lanchin, abinda ya saɓa yarjejeniyar sosai. A nata ɓangaren, ma'aikatar tsaron Armenia ta yi amfani da shigen kalaman, tana mai cewa sojojin Azerbaijan sun saba yarjejeniyar tsagaita wutar sosai ta hanyar harba manyan bindigogi a wurare daban-daban.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin yadda aka tabka asarar rayuka a zanga-zangar SARS baya ga barnata dukiyoyi da wasosu aka shiga fargabar abinda ka taso tare da gargadin illar ci gaba da tashi-tashin hankulan. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Zanga-zangar lumana ta neman garin bawul ga ayyukan 'yan sandan Najeriya da ta rikice ta zama tarzoma. Yanzu ta zama wata dama ga wasu matasa a wasu sassan Najeriya ta kai farmaki ga rumfunan adana kayayyakin abinci na gwamnati da nufin kwasar ganima. Rahotanni sun tabbatar da wakanar farmakin a jihohin Plateau da Taraba da Kaduna da Lagos da Osun da Cross River da kuma Kwara da dai sauran jihohi, inda matasan suka yi amfani da karfin tuwo wajen buɗe rumbunan da gwamnati ke ajiye kayayyakin abinci. Da aka ce an tadade su ne domin tallafi ga jama'a saboda annobar corona a watannin baya. Alhaji Muhammad Sabana Nono da ke zaman ministan ayyukan noma da raya karkara na Najeriya ya yi tsokaci game da musabbabin wannan matsala, amma ya ce gwamnati na ɗaukar matakai.
Masana'antunmu na masaka in particular 145 muka rasa shekara 30 abin ne kawo yau suka mutu, yara musu rasa aiki, yanzu dukkanmu yawancin mu nan duk irin ramuna duk kayayyaki na wanda muke samu ba aiki ne na gwamnati ba ne kawai, aiki ne wanda ya shafi gwamnatin kanta, ya shafi 'yan kasuwa, ya shafi kuma mutane gaba. Kuma mun lura farashin kaya ya fara yi wa ƙasa, kuma muna fata zai yi sake yi wa ƙasa. Kuma yanzu mun shirya da yardar Ubangiji manomanmu ƙanana da na tsakiya za mu ba su taimako wajen noman rani wanda ya shafi masara, kafa, dankali da wake, saboda musamman waɗanda suka yi asara saboda ambaliyar ruwan nan.
Yanzu haka dai gwamnatin Kano ta kafa kwamitocin tsaro a matakan ƙananan hukumomi da ciyoyi domin tabbatar da zaman lafiya, kamar yadda kwamishinan ƙananan hukumomi Murtala Silagaro ke faɗi.
Jihar Kano jiha ce ta kasuwanci, muna kira ga al'umma da a ci gaba da zama da kowa lafiya. Kuma gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti babba domin tabbatar da zaman lafiya da faɗakar da al'umma mahimmancin zaman lafiya a jiha. Kuma kwanan nan gaba kaɗan mai girma gwamna zai kafa irin waɗannan kwamitoci a masarautunmu guda biyar da muke da su.
A nasu ɓangaren dattawan arewacin Najeriya na ci gaba da nasiha da jan hankali ga matasa da kuma an karar da gwamnati da hukumomi kan matakan bi domin daƙile wannan fitina.
Gwamnatocinmu su himmatu na farko da wayan da kai da sanar da mutane abin da yake haƙiƙa. Kada a ja baki a yi shiru, a kuma shirin a kada barnar ta ɓarke yanda ba za a iya da ita ba. Lalle su tashi a tsaye a wayar da kan mutane, a nusar da su, kuma abin da za a yi musu na rarrashin su shi ma a yi kuma a gaggauta a yi, amma a bi su da wayar da kai. Wayar da kai shine muhimmi. In mutum ya gane abin ba za a ja shi kirir ba, kuma hakika akwai kullalliya a cikin abin. Wata ɗabi'a da muka ɗauko wa kanmu na cewa idan kai ba na wato gwamna ba ne, to kuma duk abin da za ka faɗa ba abin aji a saurara ba ne, to ba ku haka abin yake ba. In an zo kan mulki sai ka saurari kuma kowa, sai ka girgije ka tace abin da yake wanda zai amfanar da kai, ya amfanar da mulkin naka, kuma ya amfanar da jama'a ko daga bakin waye.
Alhaji Gidada Muktar kenan guda cikin dattawan arewacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da cigaban labaran duniya.
Ƙasar Spain ta ayyana dokar ta ɓaci tare da sake sanya sabon dokar kulle a duk faɗin ƙasar, yayin da take fama da sake yaɗuwar cutar coronavirus sosai. Gaskiyar ita ce Turai da ƙasar Spain suna fuskantar yaɗuwar cutar sosai karo na biyu, a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a lokacin da ya yi wa 'yan ƙasar jawabi a jiya Lahadi. Ya ƙara da cewa yanayin da muke ciki a yanzu ya yi tsanani. Dukan kasashen Spain da Faransa da suka sanya dokar hana fitar dare domin daƙile yaɗuwar cutar sun zarta adadin mutane sama da miliyan ɗaya na waɗanda suka kamu da cutar, a cewar ƙididdigar cibiyar samar da bayanan jami'ar John Hopkins. Ƙasar Colombia ita ma ta zarta adadin mutane miliyan ɗaya da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Akalla mutane 100 ne aka tsare biyo bayan mummunan zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a Luanda, babban birnin Angola, a cewar wani babban jami'in gwamnati jiya Lahadi. Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkwanan tsohuwa, sun kuma yi wa masu zanga-zanga duka don wargaza su. Zanga-zanga da ta tattara mutane kusan 2,000. Masu zanga-zanga sun sanya shingaye akan hanyoyi inda suka yi amfani da manyan duwatsu da gungumen itatuwa, suka kuma kona tayoyi. Wani mai ɗaukar hoto daga kamfanin dallancin labaran AFP ya ga wasu masu zanga-zangar suna banka wa tutar ƙasar wuta. An dai kama da yawa daga cikin masu zanga-zangar, ciki har da 'yan jaridar da ke ba da rahoton zanga-zangar.
A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya za mu nufa, inda sarakunan kasashen Igbo suka fara kiraye-kirayen a kai zuciya nesa game da zanga-zangar SARS da tuni ta rikide zuwa wani abu daban. Daga Abia ga Alfonso Okoro Igwe da cikakken rahoton.
Sarakunan gargajiya a jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya sun yi kira ga matasan jihar da na kasar baki daya da su rungumi zaman lafiya don ka ƙarshen sace-sace da barnace-barnacen da ke wakana a fadin kasar. Sakamakon zanga-zangar neman soke rundunar SARS da ta barke a 'yan makonnin nan da suka gabata. Shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar Ezan Dubisin Wabeke ne wannan kirar jiya a madadin sauran sarakunan, inda ya kara da cewa harshen Igbo. Ya ce abubuwan da ake kona yanzu dukiyoyinmu ne da aka sha matukar wahala kamun aka samu. Muna amfani da wannan damar, muna roƙon kowa ya huce. Kada a ɓata dukiyoyi, saboda duk abin da kuka ɓata, abinmu ne aka ɓata. Muna roƙonku da ku bari, ku kwantar da hankalinku, ku ƙauracewa tarzoma, ku bari. Muna roƙonku da ku saurara, ku bi umarnin gwamnatocin jiha da ta taraya, saboda suna sauraron koke-kokenku a halin yanzu. Haka zalika, wasu matasa dai suna cewa zaman lafiya shine mafi alheri ga kowa a ƙasar yanzu. Idan har ana so kwalliya ta biya kudin sabulu. Chikodi Chukunyere kenan na cewa duk abinda muka lalata yau za mu sha wahalar sa gobe. Saboda haka ya kamata mu bi tafarkin lumana a maimakon titin rikici. Don Allah, ina roƙonmu matasa da mu rungumi zaman lafiya. Har yanzu ba mu gama warwarewa daga wahalar COVID-19 ba, sai ga wannan. Na san cewa kowa na fushi, amma don Allah kowa ya huce. Yayin da Alvan Egon ya bayyana cewa ya ce yanzu mun ga cewa ɓata gari na fakewa da sunan zanga-zanga, suna wa mutane sata, suna fasa shaguna, suna kwashe kaya, ana ƙone-ƙone. Ai, wannan ba zanga-zanga ba ne, kuma wannan bai da kyau. Saboda haka mu kwantar da hankali, mu ba gwamnati lokaci su saurari koke-kokenmu. Yanzu gwamnatin jihar Abia ta sake rufe makarantu a fadin jihar, sai fa kura ta gama lafa ko ina a jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso, yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda matasa, musamman ma waɗanda suka balle daga manyan jam'iyyu, ke ta shiga takara a matakai iri-iri da zummar shata sabuwar makoma ga ƙasar. Salabar ma kare ka.
Ɗakin taro na Palais de Congrès kenan a yammacin Asabar, inda dubban magoya bayan jam'iyyar ADR mafita suka hallara domin tsayar da shawarwari game da zaɓuɓɓuka. zabukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 a nan Nijar. Bayan tantaunawa ta tsawon wuni guda, wakilan da suka fito daga yankuna takwas na ƙasa sun yanke shawarar shiga wannan fafatawa a kowane mataki. Sannan sun zaɓi tsohon daraktan kamfanin dillancin man fetur na ƙasa Sonidab, wato Usman Idi Ango, a matsayin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa. Jim kaɗan bayan bada wannan sanarwa, ɗan takarar ya bayyana wa manema labarai tsarin siyasar da yake sa ran shimfiɗawa a ƙasa.
Kowane ɗan ƙasa yana da ƴanci ya yi takara. Wannan incin shi ya ba mu hali, kuma muka ce za mu taya mun takara, kuma mu ga abin da Allah zai yi. Muna da program, ka gane, ko na ƙasa wanda muke so mu yi ma ƙasa aiki. Na ɗai, menene matsalar Niger, yunwa? Kenan program kimu na farin wanda za mu yi, yaya ne za mu yi a yi aiki da ruwa? Ruwa, inda muka samu munka aka samu hanyoyin riƙe su da irrigation. Ana iya a yi huta, a yi abinci, kuma abincin nan in ya yawa ana iya ma a yi transformation shi a yi izin go. Don ka matasa su samu aiki. Mu tsarin mu gaskiya muke so mu yi.
Mukarraban jam'iyyar sun sha alwashin shiga yankunan karkara domin tallata manufofinsu a wajen talakawa. Kuma a cewar magatakarranta Alhashi Abubakar Ma'azu Ummani, suna da ƙwarin gwiwar samun gagarumar nasara a zaɓe mai zuwa.
Nuna kaga kawai jam'iyya ya san da shi na da makarubai ba garin da su kama mishi. Kenan wannan da an tara kan nan ba za su baranka ba, su ma kuma za su ƙara shiga daji a ba da goyon baya. Lokacin ma nan ɗaya na kafi ya ishe mu shiga daji mu ƙara ganin mutane tana ta so ne ba na abuna. Manufarmu manufar alheri ce, manufarmu manufar girka dimokuraɗiyya ce a cikin ƙasa, manufarmu kamar da kaji shugaban mu na wurin diskur da yi manufa ce ta a ga ɗan ƙasa ya zo daidai ɗan ƙasa wanda ya ci abu a bashi a bashi, wanda bai da gaskiya a bashi gaskiya mai gaskiya a bashi gaskiya shi a yi ma ƙasa aiki a haɗa talaka da cikin ƙangi, wanda bai da ruwan sha ya samu ruwan sha, wanda bai lahiya ya samu lahiya, wanda ka bai da ilimi a bunƙasa ilimi domin ƙasa ta wadata.
A watan Agustan da ya gabata ne tsohon ɗan majalisar dokokin ƙasa Usman Idi Ango da wasu matasan 'yan siyasa suka kafa jam'iyyar ADR mafita bayan wani saɓanin da ya taso a tsakaninsu da ƙusoshin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Lamarin da ya sa aka tsige shi daga mukaminsa na daraktan asusun ajiya da kashe kuɗaɗe a ma'aikatar kuɗi ta ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro kuna biye da shirinmu sau da ƙafa, a cikin shirinmu da ya gabata mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, wato Farfesa Baffa Aliyu, wanda ya muna ƙarin haske akan halin da kwalejojin horas da malamai suke ciki a ƙasar, musamman idan aka yi amfani da mataki da ake amfani da shi wajen bada certificate ga malamai a mataki na NCE, wanda yake ganin cewar akwai buƙatar a ɗaukaka wannan abu zuwa digiri na farko ga kowane malami da zai koyar a makarantu na firamare.
Ma'ana akwai wasu jihohi wanda sai an ɗan ba su nazari kaɗan, domin yanzu in ka je za ka samu mafiya yawan malamin su ƴan NCE ɗin ne. Idan aka tashi aka ce kuma su ɗauki ƴan digiri, kuma ƴan NCE nasu ina za su kai su, saboda haka ɗanan saura. Amma zuwa gaba kaɗan, kamar shekaru 10 mai zuwa, za ka ga yawancin malamin nan ƴan digiri ne a wuri. In za a yi doka, dole ne a ɗauki kowa da kowa a tafi da shi. Yanzu ina da makarantu waɗanda masu yin digiri a ciki sun riɓanya masu yin NCE sau uku, kamar su Almahiko College of Education a Owerri. Akwai su da dama kamar su Ondo da sauransu, wanda waɗanda yanzu suke zuwa kawai su yi digiri su shige sun fi masu yin NCE din, amma kuma College of Education ne. Irin haka za a ci gaba da yi har ya kawo matsayin a College of Education din ba mutane da yawa ne za su nemi NCE ba, sai su nemi digiri. Don menene abunda ake so ka shiga kai NCE da abunda ake so ka shiga kai digiri abu ɗaya ne. To don me za ka tsaya kai NCE tunda za ka iya digiri da shi? Irin waɗannan abubuwa na canje-canjen yanayi shi ke kawo waɗannan abubuwa sai su zo da rama kan gwamnati har ta kai matsayin da gwamnati za ta ce to yanzu kam mu ƙaure daga nan mu koma nan.
A ƙarshe za a iya cewa baya ga shirye-shirye da kuke da shi na ainihin ganin an samar da ainihin safar rufe fuska, sabulun wanke hannu ga ɗalibai domin su ainihin koma makarantu, wani shiri kuke da shi kuma na musamman wanda za ku ga cewar yaran nan zaman da suka yi na tsawon watanni ba su zauna a makaranta ba za a maye gurbin wannan abubuwa da suka rasa, wani shiri kuke da shi?
Da farko dai mu dan koma ga abin da ka faɗa yanzu. Ka san yanzu waɗannan makarantu wanda da a tsarin baya da kuma yadda muka yi tahowa da abubuwa sai ka ga makaranta ba a shige 2,000-3,000 ba, yanzu makaranta kana maganan 10,000. Kuma a cikin wannan tsari da ake magana wujen zaman ma akwai abu da ake cewa tsakaninka da abokin zamanka ya zama ya kai kamar ɗan ƙafa shida haka. Da ana faɗe yanzu aka ce a buɗe kuma yaran ba su rabu bane, ya za a yi? Dole ne a tsarin ƙa'ida na koyarwa in ana son a bi wannan sai an yi wani abun da ake cewa flexible schedule, ma'ana tsarin a ɗararrabu. Tsarin abu ɗaya ne da aka koyar almajiranka 300 ne, in an bi tsarin na yanzu da ake so watakila wanda za ka koyar a lokacin guda ba zai fi 100 ba, da kuma za ka koyar da su 300 duka. To yanzu dole sai ka koyi sai ya zama darasi uku daban-daban, dole sai ka mai da shi kuma flexible. To irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abun da kaga ake cewa to bari dai a duba a ga yaya za a yi. Maganan ƙarin mallamai da kake faɗi ma yanzu zai zama mana dole. Sannan tsawon lokacin koyarwa dole a mai da shi ya zama tun daga misalin ƙarfe 8 har ma zuwa 8 na dare, tun da an ƙara zuwan azuzuwa. To duk waɗannan abubuwa muna duba shi kuma muna ganin hanyar da za a bi domin a dawo ɗin a bisa tsarin da za a aiwatar da shi ya zama mun bi ƙa'idojin da aka shimfiɗa.
To ina ga batu wanda ya shafi ita kanta manhaja, ganin cewar an ɗauki tsawon lokaci ba a sake bibiyar manhajar nan ba, yara sun rasa wani abu a kan tsarin da aka taho da shi.
Ai dole ba za mu shafe abun da ya kamata su yi mu ce su ci gaba ba sai mun dawo daga gunda muka tsaya sannan a ci gaba. Ɗaya daga cikin uku zai iya faruwa, za mu iya soke shekara mu ce to daga gunda za a fara dan a ɗauke shi a sabon shekara ne, a hukumanci zai iya tafiya haka domin su yaran ba za mu yarda su rasa wani ɓangaren na manhajar ba. Don haka zaman da aka yi zai zama asara ne wa makaranta da ɗalibai, amma ya fi ga ɗalibai domin ɗalibi yana tsammani zai shiga aji kaza ko ma zai gama sai ga shi bai gama ba, ita kuma makaranta ta ɗan yi asara na wannan lokaci. To amma duk tsarin da za a yi dole in an zo za a fara ne daga gunda aka tsaya. Bari in baka misali, sai aka zo yanzu JAMB tana fidda sunayen waɗanda za su je makarantu na jami'a ko polytechnic ko makarantar horar da malamai. Akwai kuma waɗanda suka fara wannan abu ya zo ya same su kuma dama ba su yi nisa ba, to ya za ka yi? Da waɗanda suka dan fara watakila ko wata biyu ko wata ɗaya suka yi, da kuma waɗanda yanzu aka ɗauke su. To shi ne na ce maka dole ne a fito da tsari wanda yanzu shi ne muke aiki a kai, ta yadda in an fara ma wayannan za ka ɗauke su ba za ka ce a'a kada ku zo bana su ba sai baɗi ba a'a to baɗin fa in na sake ɗaukan wasu. Dole ne mallamin nan su ne za su ji jiki, dole za a labta musu darussan nan, dole za a yi mene alhali kuma yanzu an ce mallame na gaba da sakandaren na kwalejojin su shiga wani tsari da ake cewa IPPIS biya daga wuri ɗaya daga tushe ɗaya. Duk waɗannan yana tsakanin mu da gwamnati, muna nan muna duba waɗanne hanyoyi ne za a bi ta yadda ma abun ba za a samu cikas ba. Irin waɗannan abubuwa suna da yawa, kuma sai dai a hankali za a bi tsakanin mu da gwamnati a gano bakin zaren. In mu kuma mu zo mu nemi mallamin waɗannan makarantu mu ce to ga yadda za a yi, su ma mu jira a yi su ta nan har a samu maslaha, a samu yadda za a yi a guda da wannan abu. Amma mu yanzu haka ana kan aikace-aikacen wannan tsarin.
To kana so ka ce kenan tunda ka yi amfani da kalmar cewa dole ne sai an daura ma waɗannan malamai wani ƙarin aiki, akwai kuma shiri da kuke da shi na basu wani abu kenan su ma su dan ƙara a cikin aljihun su kenan?
Dole ne, dole haka yau kana. Inda na saba da bin da koyar da wani darasi ko sau biyu a sati sai wannan abun ya taso. Na farko aka ce dole a bada fili a tsakanin mu, wataƙila ajin nawa an raba a kasashe kashi uku kuma duk ni zan koyar. Na biyu ga waɗannan wayan da suka shigo, ga wanda suka fara, ga wanda suka shigo, su ma an ƙara yawan abinan ɗin. To dole ne ni da wataƙila zan tashi ƙarfe biyu, yanzu an ce zan tashi ƙarfe biyar, to dole ne a san yadda za a yi, kuma ni ma a saka ni a cikin ɗan tsarin wani biya na musamman. Dole a yi haka.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu da ya samu damar bada gudunmawa a wannan shirin namu, sai kuma saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Gazalika Biro Lolota Buka Saugiya, yace dukkan al'umma da ta zamto samun karatunta mai inganci sai yayin masu hannu da shuni, samun aiki kuma sai ka san wani ko wani ya san ka, to dole ne fa a samu masu zaman kashe wando a cikin ta. Maganar dai ita ce abin da ke faruwa a Najeriya, saboda haka muddin attajirai da hukumomi ba su canza taku ba, garin Buzu dai a masallaci ya yi shi tinkiya wa'azi. Sako na gaba ya fito ne daga Salihu Bala Zango da Rabiu Alhaji Dan Umba tare da Comrade Munkaila Jibo Zango a ƙaramar hukumar Tafawa Balewa jihar Bauchi, suka ce salam murya Amurka, ku ba mu dama mu yi wa hukumar ruwan sha ta jihar mu ta Bauchi da su tallafa wa yankunan karkara, idan yadda matsalar ruwan sha ya zama wa talakan ƙasar nan babban ƙalubale musamman ma garinmu na Zango. Da fatan mahukunta za su duba kiranmu. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da injiniya Isa Sadam, suka ce duk da ba ma goyon bayan fasara rumbunan adana kayan abinci a jihohi ana wawushewa, haka ma ba ma goyon bayan ɓoye kayan tallafi da ya kamata a raba wa jama'ar ƙasa har su kai ga lalacewa. Sako daga Bashir Abubakar ƙaramar hukumar Kubau jihar Kaduna, yace salam biyoyin Hausa, don Allah ku bani dama domin na miƙa sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan marigayi Hassan Wayim Zaria, wanda Allah ya masa rasuwa a makon da ya gabata. Allah ya masa rahama, amin. Sakon Shehu da Murjau ya ce, gaskiya abin dai akwai mamaki, ashe dai akwai ɗumbin abinci a majiyar abinci a jihohin Najeriya, amma kuma aka bar talakawa da yunwa, to sai mu ce Allah ya kyauta, amma kam gaskiya gwamnatocin jihohi da wannan abin ya faru ba su kyauta ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Yusuf Bazuka Mileda Gwalalo jihar Bauchi, yace salam biyoyin Hausa, fasarin bidan ajiyar kayan abinci da matasa suka yi a jihohi Adamawa da Jos da Taraba da kuma Kaduna, hakan ya nuna a Najeriya rijiya ta ba da ruwa guga ya hana, fatan gwamnati za ta baiwa jama'a taimakon coronavirus.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gratian wacce ta haɗa mana shi,
da injiniyarmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.